أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yaɗa labarai ta wato EKS Sunna TV Islam Kitabu Sunna ala fahmi salafi salih, muna muku gaisuwa ta addinin musulunci, sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta’ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan wato darasi da muke gabatarwa mai taken haɗa nasoshi ko yanda ake hada nasoshi ko yanda ake hada ma'anar nasoshi. Wannan shine darasinmu na 109. Muna tafiya tare da tattafai guda biyu. Littafi na farko Daf'u Ihamil Ittirab an Ayatul Kitab na Sheikh Al-Allamatul Qur'ani Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti. Littafi na biyu kuma As'ilatul Qur'an Al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi rahmatullahi alayhim wa rahimallahu jami'al muslimin. Za mu tashi ne a mas'ala ta 104 wato da 20 da takwas a cikin suratul Yunus a aya ta 65 a cikin as'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha. Malam yace fa in qila, idan aka ce kaifa qala Allahu ta'ala, ya akai Allah yace innal izzata lillahi jami'an, wato karfi gabaɗaya yana wajen Allah. Wa qala fi mawdhi'in akhar, aw wani wuri kuma yace walillahi al-izzatu, karfi yana wajen Allah, wali rasulihi kuma yana ga manzonsa, walil mu'mini kuma yana ga mu'minai. Bayan ya ce can ƙarfin gaba ɗaya yana ga na Ubangiji ne, kuma daga baya ya dawo ya ce manzo yana da shi, mu'minai suna da. Kulna, za mu ce athbata al-ishtiraka fi nafsi al-izza, Allah ya tabbatar da tarayya fi nafsi al-izza a cikin ƙarfi, allati hiya fi haqqillahi ta'ala, wadda take ta Allah ce, an gane ko, al-qudrata wal-ghalaba fi haqqillahi ta'ala, al-qudra wal-ghalaba, a wajen haƙƙin Allah tana nufin iko da ba da rinjayi, da rinjayen kansa. وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم اما cikin haƙƙin manzo, ulu kalimatihi, ana nufin kalmar sa zata daukaka wato addinin sa kenan, da kalmar shahada, wa izharu dinihi, an danganta ta zuwa ga annabi, an ce kalmar shahada tashi ce saboda shi yazo da ita, an gane ko, wa izharu dinihi, kuma Allah zai rinjayar da addinin sa, don ya ce waja ala kalimatu alladhina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya al-ulya, ana danganta ta zuwa ga manzo saboda shi yazo da ita, ana danganta ta zuwa ga Allah domin ta Allah ce, wa izharu dinihi, Allah zai rinjayar da addinin sa, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun, a cikin suratul tauba, walau kariha al-mushrikun, a cikin suratul saffi, wa kafa billahi shahida, a cikin suratul fath, ala ramu mai hadda al-qur'ani. Malam yace wa fi haqqil mu'minina, kuma amma shi wato a cikin haƙƙin mu'minai, nasruhum ala a'da'ihim, Allah ya taimake su akan maƙiyansu, shine ake nuhi da izza. Wa qawluhu ta'ala, fatar Allah subhanahu wa ta'ala, innal izzata lillahi jami'a, ƙarfi yana ga Allah gaba ɗaya, arada bihi al-izzata al-kamila, yana nufin cikakken izza da buwaya, allati yandariju fiha, wanda yake shiga ƙarƙashinta, izzatul ilahiyya, ƙarfi na abin bauta Allah kenan, an gane ko, wal khalqi, da kuma izza ta ikon halitta, wal imatati da kashewa, wal ihya'i da rayarwa, wal baqa'i da wanzuwa, adda'imu dake tabbatacce, wa ma ashbaha zalika, da abinda ake nuhi, fala tanafi, babu cin karo da juna. Ma'ana da anka ce karfi gaba ɗaya yana ga wajen Allah, kenan karfi duk gaba ɗaya wajen Allah yake. Amma an ce mu'minne suna da karfi, dan nan da ya kawo ce athbata al-ishtiraka fi nafsi al-izzati allati hiya fi haqqillahi ta'ala al-qudratu wal-ghalaba, in an ce izza ta Allah ana nufin iko da rinjaye gaba daya. To amma in ce mu'minai, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah zai taimake shi, ma'ana zai bashi izza. To almuhimmu dai, wannan shine abinda malam ya kawo, muna iya mu ƙara abu guda biyu. Na farko shine cewa in an ka sifanta bayi da abu, an ka sifanta Allah da abu ba ɗaya bane, saboda zatin Allah daban, zatin bayi daban. Allah subhanahu wa ta'ala ana sifanta shi da ilimi, sannan kuma bayi ana sifanta su da mi, ana sifanta su da ilimi. Allah ya sifanta annabi Yaqub da ilimi, wa innahu ladhu ilmin lima 'allamna, kuma ya ce fa basharnahu bi ghulamin alim, annabi Ibrahim ya masa bisharar da mai sani. To amma Allah kuma shi ma ana kiran shi alim, masani, amma ilimin ba ɗaya bane, saboda zatin ya bambanta. To shi yasa da an ka ce Allah yana da izza, bayi suna da izza, anan izda su ta bambanta don ta Allah ce kakkace ta bayi kuma tawayya ce don Allah ne yake ba su shi yasa ma Allah subhanahu wataala ce man kana yuridu al-izza falillahi al-izzatu jami'a wanda yake neman ta to wajen Allah take yace jan zai neme ta shi yasa munafiqai suka kuskure suka je suka neme ta wajen wadansu Allah subhanahu wataala ce ayabtaquna indahum al-izza fa innal izzata lillahi jami'a wannan na farko kenan abin da kamata mu fahimta kenan to sai kuma abu na biyu da anka ce nan wannan aya da anka ce innal izzata lillahi jami'a akwai wani waqf da ake cewa waqful lazim zaka ga an yi wata mimun mimun kala biyu ake yi akwai mimun ta iqlabi wadda nunu sakina bayan ta ko tanwini fathataini ko kasrataini ko dammataini in ba'un tazo kamar min ba'di misali wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyina to wannan kaga iqlabi ce amma akwai mimun wadda bata kai wannan tsawo ba wadda take gajeruwa ana kiranta waqful lazim to wannan waqful lazim yana da kyau kasan cikin Qur'ani inda ba a wucewa misali farkon wannan ayat wala yahzunka qauluhum ko wala yuhzinka qauluhum an gane ko yuhzinka imam nafi wala yuhzinka qauluhum to anan sai kaga an yi mimun mimun kin tana rufin alwaqful lazim cak ake tsayawa sai ka ta innal izzata lillahi jami'a domin nan in anka ce wala yahzunka qauluhum ko wala yuhzinka qauluhum a qira'at nafi kada wato maganganun da kafirai suke yi su bata maka darayya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai a tsaya cak na abubuwan da sun ka faɗa sai an ka ce innal izzata lillahi jami'a ay li anna al izzata lillahi jami'a to amma in ka ci karanta wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a kai ya bakanta maka da rai dan suna cewa ai karfi gaba ɗaya na Allah ne ai ba haka suke faɗa ba don wannan magana bai ta bata man manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da rai ba to dan haka yana da kyau ɗaliban ilimi su karanta al waqf wal ibtida su san yadda ake farawa da ƙarewa dan saboda su fahimci inda ya samu asali kun ba a cewa bid'a ne a'a ishara ce akai aka sa alama ga yadda zaka iya karanta Qur'ani kamar yadda akai ma Qur'ani wasali akai masa digo ana ganin a tarihi ko Yahya bin Ya'mur ko abin nan shine ya fara mai alqur'ani digo ko ya fara yi masa wasali da abin da ya kamata haka almuhimmu abubuwa ne na karatun alqur'ani yadda za a iya karanta shi maslaha ce mursala ba wai bid'a bace domin nan ne ɗaliban ilimi suke samun matsala ina fatan an fahimta abu ne wanda shi qur'anin rubuta shi tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rubuta shi yi masa digo da fatha yadda za a iya karanta shi ne ba wai wani abu ne wanda aka kirkiro cikin addini ba wanda babu shi kuma maslaha ce mursala wato shar'u bai ilga'in ta kuma bai tabbatar da ita ba mutun ya kuma cikin littafin usulul fiqhi ya karanta don ya fahimta dan haka dai ga littafi na farko alwaqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'na na ustad dr ibrahim awad dan kasar misr littafi na biyu kuma alwaqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al aqida wato wanda aka yi a jami'an madina dan kaga alaka shi da ilimin aqida shi alwaqf wal ibtida kasan muhimmancin sa shi ko wancan na ibrahim awad dan kasar misr a kasar wato jami'atul hazar akai jami'atul azhar akai wannan binciken dalibin ilimi ya kokari ya san alwaqf wal ibtida yana da muhimmanci a cikin ilimi don saboda fahimtar alqur'ani mai girma da kuma tafsirin sa da iya karanta shi da kyau wannan shi dai ne abinda zan iya cewa a karkashin wannan wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 429 fa in qila idan aka ce idza kanat as-samawati wal ard idan sammai da kasai sun kasance wama fihima da abin da ke cikin su min al-makhluqat na halittu wama wara'ahuma da abin da ke bayan su tunda bayan sammai da kasai akwai wasu halittu kullu zalika lillahi ta'ala dukkan su na Allah ne milkan mallaka wa khalqan da halitta an gane ko kuma ana kara da wa abidan kuma bayi ne na Allah wani lokaci an gane ko kuma wa tadbiran kuma suna karkashin tafiyar da ubangiji fama fa'idatu at-takhsis mi afa'ida ta kebancewa fi qawlihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala inda yace man fis samawati wa man fil ard farkon ayar ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard wadanda ke cikin samai da kasai na Allah ne to wadanda ba cikin samai da kasai suke ba ko wani wuri suka ji cewa lillahi ma fis samawati wa man fil ard misali abinda ke cikin abinda ke lillahi ga Allah ne ma fis samawati abinda ke cikin samai da kasai ah to su saman da kasan nawa ne sannan kuma bayan samai da kasai to ai akwai al'arshi al'arshi ba cikin samai da kasai yake ba akwai kursi ba cikin samai da kasai shi ke ba akwai ruwan da al'arshi yake kansu wa kana arshu alal ma su ba cikin samai da kasai yake ba to waɗannan nawa ne na Allah ne sai ka kuma zo ga ayyukan da suka nuna cewa komai na Allah ne ina fatan an fahimce ni domin Allah subhanahu wataala shine rabbul alamin al'alamin kullu ma siwa Allah duk abinda ba Allah ba to kuma kina Allah ne ubangijin suke ni shine ya halicce sa qulillahu khaliqu kulli shay wa huwa alwahidul qahhar malan yace kulna zamu ce inna ma khassal uqala na Allah ya kebance masu hankali da yace man fis samawati wa man fil ardi ko baka ba al-uqala domin man a tsarin yaren larabci tana zakuwa ne ga masu hankali to sai an kace man fis samawati man fil ardi yace to khassal uqala ya kebance masu hankali al-mumayyizina wanda suke bambantawa bi dhikri ya kebance su da ambato وهم الملائكة سوني ملائكو والثقلاني دا الثقلاني ما سنوي بدابي متن دا أدم دا الجني سودا أكي ما حسابي سنفرغ لكم أيها الثقلان ليعلم أن هؤلاء إذا كانوا عبيدا له وهو ربهم أنغاليكو ليعلم أن هؤلاء كو ليؤلم دان أسنشيوا أن هؤلاء وأنن دا الله كيب أنشي من في السماوات من في الأرض إذا كانوا عبيدا له إنسون زمن توبايني نا الله وَهُوَ رَبُّهُمْ كُمَ أَلَّا شِينِي أُبَنْجِجِنْسُ كِنَنْ تُنْدَ سُنْكَ سَنْتِي بَيْنِي نَا أَلَّا كُمَ أَلَّا شِينِي أُبَنْجِجِنْسُ وَلَا يَصْلُحُ أَحَدٌ مِّنْهُمْ لِلْرُّبُوبِيَّةِ kuma bai cancanta ba ga ɗaya daga cikinsu ya zama to ubangiji wala li sharikati ma ahukum ba sa tarayya da shi a cikin halitta kun ba sa tarayya mun buscantanta su yi tarayya da shi a cikin ibada ba fa ma wara'ahum abinda abayan su mala'iku da su aljannu da mutane mimma la ya'qilu ga abinda bai da hankali kal asnami kamar gumaka wal kawakibi da taurari wa nahwihi ma da wadansu a haqqu su sun kafi cancantan Allah takuna lahu niddan ba za su zama to ba wato niddan kishiyoyi ga Allah wa sharikan kuma su zama to abokanan tarayya shi yasa sai ka man fis samawati man fil ard abinda yake da hankali in bai zama to shariki ga Allah wato ina ma ga abinda bai da hankali shi da bai musi bai komai shi yasa sai an ka kebance su shine abinda malin ya fada to anan sai mun yi hattara in an ka ce man galibi tana zakkuwa ne ga abin da yake da hankali amma wani lokacin ana amfani da man ga abin da baya da hankali domin a cikin suratu nur yake cewa wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba kaga da cikin Allah shi halicci ko ce dabba dan adam ana kin shi dabba saboda yana tafiya a bayan kasa amma al'urfi an ka ce dabba abin da yake da kafa hudu shi yasa ma wani lokaci an ka ce wani dabba ne kina nufin kamar bai da hankali amma asalin dabba duk abin da yake tafiya akan bisa durun kasa bal ma wasu sun ce har abin da yake sama yana tafiya in yana da wurin da yake tattakawa shi ma dabba ne dan ya ce min ayati khalqus samawati wal ardi wa batha fihima min dabba da abin da Allah ya hore a cikin ilahi ya da fihima a cikin samai da kasa suka ce a cikin sama akwai dabba wajen wadansu malamai wasu sun ka ce fihima a cikin jinsin kasa to amma wannan magana dai tana da rauni an gane ko to ala ayyati hal anan sai mu gane an ka ce fa minhum man yamshi ala batni nan ya ce akwai wanda ke tafiya akan cikin sa kaga maciji nan ba ghairu aqli wa minhum man yamshi ala rijlaini akwai wanda ke tafiya akan kafa biyu duk cikin dabbobin da Allah halitta wa minhum man yamshi ala arba akwai wanda ke tafiya akan hudu bai ce ma yamshi ala arba ba kaga cikin kafa hudu kina wannan ba shike nuna cewa ko da yaushe ba an ka ce man tana nufin wato al aqil in an ka ce ma galibi tana nufin ghairu al aqil amma an ka zo da ma wani lokaci tana nufin abin da yake ma bai hankali fanki huma taba lakum min an-nisa'i mathna ko aure abin da muku dadi na mata ai ba a ce mata ma hukata ne domin ma hukata ma wa zai iya tsaya aure ta ina fata ana fahimta ta to dan haka sai an nemo mata magani sannan ai zancan aure ina fata an fahimta to kaga wannan ya kamata dalibi ya fahimci wannan to kuma sai mu gane cewa a aqida in an ce abu aqil ne ko ghairul aqil wannan da malaman lugani a aqida shi Allah ba a danganta abu kaza a ce aqil ne a wajen Allah ghairul aqil ne domin dukkan dabbobi da komai Allah yana magana da su kuma suna fahimta dole ya kamata mu fahimci wannan shi yasa da aka cewa Allah ya ce kaza sai a ce a ghairul aqil to ai a wajen Allah shi ba a ce mai ghairul aqil ne Allah yana magana da halittunsa duk irin yadda ya ga dama ina fata ana fahimta ta to don haka ai hattara wajen irin waɗannan fasalolin da ake cewa aqil ko ghairu aqil binisbati lana mu in mun ce ghairu aqil mu ghairu aqil na domin ba mai mu kasa magana ta amsa muna amma shi Allah yana magana da halittunsa gaba ɗaya da yake so kuma su karba mishi ina fata an fahimta wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 430 malai yake cewa fa in qila idan aka ce kaifa qala lahum musa alayhi salam ya aka annabi musa yace ma fir'auna da mutanensa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum yanzu za ku ce ma gaskiya lokacin da ta zo muku a sihirun hadha yanzu wannan sihiri ne aya ta 77 ala tariqil istifham akan tambaya annabi musa ce a sihirun hadha kenan yanzu wannan sihiri ne wa hum indama qalu dhalika ala tariqil ikhbar kenan su sun fadi wannan magana akan ta fuskar bada labari aw at-tahqiq al-mu'akkad koko su sun bada magana a tabbace bi inna wallam da inna wallam la ala tariqil istifham ba tambaya su kai ba qala allah ta'ala malaiti allah ya ce kina a farkon aya falamma ja'ahum al-haqq min 'indina fir'auna da mutanensa lokacin da gaskiya ta zo musu daga wajen mu qalu suka ce inna hadha la sihrun mubin wannan tabbat sihiri ne kaga inna tana nufin ta'kidi la tana nufin wato ta'kidi ita ma dan ana iya cewa hadha sihrun amma sai an ka ce inna hadha kuma ana iya cewa inna hadha sihrun sai an ka ce inna hadha la sihrun al-mu'akkidat a cikin ilimin balaga ta'kidi babi ne mai zaman kansa da kuma ilimin usulul fiqh dalibin ilimi ya karanta ga yadda maganar take to kenan nan su labari sun ka baso sun ka ce tabbat wannan sihiri ne koko labari shi ke bayarwa annabi Musa tabbas dan sihiri ne to amma shi Musa sai ya ce ataquluna lil haqqi lamma ja'akum shin kuna ce ma gaskiya a hadha sihirin shi yanzu wannan sihiri ne ai su ba tambaya haka sun ka fada ba mallam yace kullun zamu ce fihi idmarun akwai abinda aka shafe taqdiruhu ataquluna lilhaqqi lamma ja'akum shin kuna ce ma gaskiya lokacin da ta zo muku inna hadha la sihrun mubin wannan tabbas sihiri ne thumma qala sannan adam musa ce asihrun hadha yanzu wannan sihiri ne inkaran lima qaluhu dan yayi musu abinda suka fada falistifhamu min qauli musa alayhi salam kenan tambaya da anka ce asihrun hadha magana annabi musa ce ba magana su bace la maf'ula li qaulihim an gane ko la falistifhamu min qauli musa alayhi salam la maf'ulin li qaulihim an gane ko ba maf'uli da bana fadar su kenan da sun ka ce taquluna lil haqqi lamma ja'akum shi kuna ce ma gaskiya inna hadha la sihrun mubin shine maf'ulinta amma asihrun hadha ay qala musa asihrun hadha wannan kuma kenan an shafe wani abu dole in ka zo sai ka kaddara shi domin ba suna sun ka ce asihrun hadha ba annabi musa ya fada to kaga anan abinda ya kamata dalibi ilimi ya gane wani lokaci sai an kaddara wasu kalmomi sannan ma'ana alqur'ani take fitowa shi yasa in ka dogara da larabci shi kadai kaga ba za ka fahimci littafai da dama ba shi yasa hadisai da qur'ani da kuma littafan fiqh dole sai ka koma malamai lokacin su fata muta maka ga wasu abubuwa da aka shafe wadanda za a kaddarawa wannan na farko kenan na biyu wannan zai nuna ka muhimmancin ilimin balaga shine alfaslu wal waslu an gane ko ɗaya daga cikin usulubi na balaga ka gane wagga magana alwaslu hada take alwaslu wagga magana rarrabe take in ba haka ba sai ka fassara alqur'ani ba daidai ba ina fata ana fahimta ta wagga ka'idar ɗaya alfaslu walwaslu zaka ta iya dokaka tun farkon alqur'ani har karshen sa balle sauran asalibi na balaga wadanda qur'ani yazo da su wadanda da yawa baka san su ba to kaga anan sai ka gane cewa zan dan baka misali ne ko zan dan bamu misali da anka ce ataquluna lilhaqqi lamma ja'akum nan anka ce asihrun hadha sai zaman to akwai alfasl arabi magana domin wagga asihrun hadha ba magana su bace kenan ataquluna lilhaqqi lamma ja'akum qala musa asihrun hadha wala yuflihu as-sahirun sai zaman to ma'mulu na shi asihrun hadha an shafe shi kaga kenan alfasl wal wasl duk farkon qur'ani ya kamata ka gane wannan jumla shin tana da alaka da wannan jumla koko wannan jumlar daban take wannan daban take a cikin qur'ani yana da yawa yafi misali 100 ko 200 ko 300 kuma zawa lokacin da muke tafsirin alqur'ani shin mun san balagat mun san alfasl wal wasl mun san asalibul balagiyya mun san nahw mun san sarf mun san usulul fiqh misali gurgurun yadda zamu amfana su cikin tafsiri mun san usulul tafsir mun san ulumul qur'an a mun fahimci asalib na larabawa mun san larabcin da ke kawai dai mutun yadda ya gada mana yake da ya dauki jalali ne wata shidda yaje wajen malamai aka fassara mishi lafuzza sai yaje shi ma ya zamanto mufassir wanda shine abun da ke kawo na ta'ammatul kubra ko mutun bai tsaya bai larabci ne kawai iya bai ma san larabcin da ke mutun da bai karanta manyan littafan lugha da na adab ba bai san ilimi ko guda ba a cikin musulunci ya dauki wani littafi yace zai je ya karantar da al'umma yana daga cikin abubuwan da suke kawo mu na matsala wanda kuma kana son ka karantar da hadisi shin hadisan ka an tantance sun inganta ko basu inganta ba sannan wadan mi ka'idodi ne na fiqhu da na mas'aloli zamu fahimta da su a ka'idodi na shari'a tunda in ka fahimci fassara hadisi to kuma wannan hadisin shin ka'idodin shari'a babu hadisin da ya shafe hukuncin sa nasikh da mansukh ka san da wannan koko kawai dai kana son ka dauka dai kawai ka je kai aiki in fiqhun kake son ka karanta shin ka san ka'idodin shari'a in matsala ta taso ya za a yi in tafsirin qur'anin kake so ka san ilmukan da suke taimaka wa mutum ya tafsirin alqur'ani babu sai zaman to abubuwa shi yasa ake ta samun matsaloli ina kira zuwa ga dalibai ƴan uwana mu dage zuwa ga neman ilimi yadda muke son mu je mu yi wa'azi ko mu yi khutba ko mu yi karatu ko mu karantas to amma mu dage da neman ilimi domin wanda yake bayarwa shi in baya dauka nashi karewa zai yi to karshe koyon ilimin ka ya kare ko ku musta wanda kake karantarwa yafi karfin ka karshe sai ka koma kana ruguza musulunci baka sani ba domin wani zai faɗi mas'ala ya san abin da kyau kai kuma baka sani ba kuma kace ba haka nan bane kaga kenan shedan ya sa yanzu ka dawo da kana yi ma Allah aiki yanzu kuma kanka ne kake ma aiki saboda kokarin kare girman ka idan kai da shagal ka shagaltu da karantarwa da wa'azi an gane ku amma kai ka baka karatu baka dauka ga malamai to karshe kuma abinda ke gare ka sai zo ya kare to karshe kuma yanzu idan malamai suka faɗi magana sai ka dawo kace ba haka nan bane kin yanzu ba Allah kake ma aiki ba kanka kake ma aiki kana son ka kare matsayin ka ne Allah kai mu nutsari mas'ala ta gaba mas'ala ta 431 a cikin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwabatu hana muhammad bin abi bakr bin abd al-qadir ar-razi malin yace fa in qila idan aka ce kaifa nawwa al-khitab ya anka annabi musa ko kuma allah subhanahu wa ta'ala ya kawo a cikin wannan suratu yunus nawwa al-khitab ya kawo bayani zance nau'i daban-daban ya wato bambanta ya nau'u wato ya kawo shi a matsayin nau'i fi qawlihi ta'ala a cikin fadar allah subhanahu wa ta'ala wa auhayna ila musa mun yi wahayi ga annabi musa wa akhihi da dan uwansa shine annabi harun an tabawwa'a liqaumikuma bi musra buyuta an tabawwa'a kenan ku zauna tabawwa'a shine zamana wuri wal ladina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim liqaumikuma ga mutanen ku bi misra ga kasan misra buyutan ku riki gidashi waj'alu buyutakum qiblatan kina an yi musu wahayi su samu gidajen da za su zama wanda galibi in kana tare rayuwa tare da fasiki alal aqalla malamai suke cewa in kana rayuwa tare mai sabon Allah alal aqalla in ka cika zama da shi to sai ya fidda maka kyamar sabon Allah alal aqalla in ma bai jaka zuwa ga sabon Allah ba tun in yana yi daya kana jin haushi biyu uku hudu biyar da an kai goma shikenan sai ka jima ba ka jin komai Allah ya tsare sai dai ai zauna da shi ai masa nasiha lokacin nasiha kuma ai masa roƙon Allah kuma kai kanka da kake akan shirya kai fata Allah ya tabbatar da kai don baka san yadda karshen ka zai kasance ba waj'alu buyutakum qiblatan ku sanya gidajen ku su zamanto alqibla wa aqimus salata ku tsaida sallah wa bashiril mu'minin kuma mu'minai bushara yace to fa sanna awwalan kenan lokacin da Allah ya fara bayani sai ya kawo na mutum biyu shine sanna zaka ji mai khutuba yace inna Allah amarakum bi shay bada'a fihi bi nafsi Allah ya umurce ku da wani abu ya fara da kansa wa sanna bi malaikati sai ya kawo malaiku su ne abin nan a mataki na biyu wa sallasa bikum sai Allah ya kawo ku matsayin na uku sallasa daga sulasana sanna kuma daga tasniya ne ko sani an gane ko isnaini to fa sanna awwalan sai Allah ya kawo bayani na mutum biyu shine da yace da ya kawo na wa alkhitab thumma jama'a sannan sai ya kawo jam'i thumma afrada sannan kuma sai ya kawo abu mufradi ma'ana kaga da yace wa auhayna ila Musa wa akhihi mun yi wahayi da Musa da dan uwansa an tabawwa kaji mutum biyu an ba su umurni su riqa su zaunar da liqaumikuma ga mutanen su bi Misra a Misra buyutan gidaje sai an ka to thumma jama'a sannan sai mai da jam'i waj'alu buyutakum qiblatan bai ce waj'ala buyutakum ba sai kashi a matsayin jam'i wa aqimus salata sai kashi a matsayin jam'i bai ce wa aqimus salata ba amma kuma thumma afrada sai kawo shi a matsayin mufradi ai wa bashirul mu'minin bai ce wa bashirul mu'minin kuma bai ce basharal mu'minin ba sai kashi mufradi ce wa bashirul mu'minin kaga nan nawa'a alkhitab kenan ya kawo khitabi zance a nau'i daban-daban da salo daban-daban da uslubi daban-daban ya zamu bada amsa kaga wani zai shekara 30 na tafsiri 40 ma bai ma iya gane cewa nan an tattauna khitabi saboda mi saboda tafsiri da littafi daya ba kamar itla'il littafai daban-daban kaga maganganu daban-daban ka san waccece wata magana ba wanda ka sani ba ka dauki littafin Jalalin kana tafsiri shi shekara 30 ba ka itla'in tafsiri ko guda kinan kullun wuri guda ne yake kuma ina ce Jalalin ne ba wai shi kadai ba domin akwai masu tafsiri da littafi guda kullun shekara 30 ko 40 kan wani ga kamar ina suka ne zuwa ga tafsiri na Jalalin ne kulna zamu ce khutiba awwalan Musa wa Harun mallan yace amsa ita ce kenan khutiba an yi magana fi'ili ne wanda an kashi mabni lil maf'ul khutiba an yi magana awwalan farko Musa annabi Musa wa Harun da Harun an ya tabawwa su zauna liqaumihi ma ga mutanen su kenan su riqa buyutan gidaje wa yakhtaraha su zabi wadannan gidajen lil ibadati wato dan ibada wa zalika wanda mimma yufawwadu ila al anbiya'i abu ne wanda ake kai shi zuwa ga annabawa alaihi musallatu wassalam tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi thumma siqa al khitab amman domin an ce a riki gidaje nan gidaje na ibada ake nufi mallan yace to thumma siqa al khitab sannan an ka bijiro da bayani daga saka ya suku ne shine kamar ya gaggaba abu ko ya jiwo shi ko ya koro da bayani to thumma siqa al khitab sannan aka korar da bayani amman wanda ya hade lahuma ya shafi annabi Musa da Haruna wa liqaumihima kuma ya shafi mutanen su bittikhadil masajid suriki masallatai an gane ko wassalati fiha su yi sallah li anna zalika wajibun ala aljumhur domin yin sallah abu ne da yake wajibi akan wa akan kowa da kowa amma tsayawa a ce sai an gina masallaci sai an kawo kudin gina masallaci sai an tsaye an samu filin gina masallaci to wannan galibi sai wadanda addini ya dame su amma yin sallah da an yi kira sallah kowa shi ne ya fada masallaci ayi ta sallah mallan yace to thumma khussa Musa alaihi salam sannan an ka kebance annabi Musa aminci Allah tabbata a gare shi tsira da aminci tsira da ta Allah subhanahu wataala tabbata a gare shi bil bisharati yayi bishara ta'ziman laha saboda girmama bishara au ta'ziman lahu alayhi salam ko ku girmama shi saboda annabta ta annabi Haruna tana karkashin ta annabi Musa kenan sai an ka ce wa shirin mu'mini annabi Musa ya bishara in annabi Musa ya bishara kamar Haruna ne shi ma yana karkashin umurnin annabi Musa to wannan shi ne abinda mallan ya kawo karkashin wannan kenan shi yasa an ka bambanta wannan khitabi an ka kawo shi daban-daban wani lokacin sai a hankalta ma jama'a saboda gidajen da za a ce ayi sallah in an ce lokacin sallah na kowa na zuwa sallah amma kula da gina masallaci dole sai waɗansu mutane ne komiti ne ko waɗansu mutane ne waɗanda addini ya dame su kwarai da gaske sannan bushara kuma annabi Musa shi zai fara bushara ko da Haruna zai bushara da masu wa'azi bayan annabi Musa to asalin ta dai annabta a gane cewa daga annabi Musa ta zo shi yasa yace wa bashiril mu'minin kai mu mu'minai eh bushara to wannan kuma ya kamata mu gane cewa cikin qira'at zaka iske ana karantawa buyutan sannan kuma wani lokaci ana karantawa biyutan. To idan muka diba Imamu Hafs da Imamu Warsh, an gane ko wanda yake ɗaya ne daga cikin ruwatu na Nafi'a, ko ba haka ba? Tunda wanda suka yi riwaya ga Nafi'a akwai Warsh akwai Qarun. To da Hafs da Warsh dai a takaice, da Abu Amr ibn al-Ala al-Basri da kuma Abu Ja'far wato al-Madani, su sun ka karanta buyut duk cikin Qur'ani. In ka ji an karanta da damma buyut ko buyutakum, duka zaka iske waɗannan su ne suke maimaitawa. Sauran kuma sun karanta biyut da kasra, saboda an hankalta ma ya'un ta gabaci ba'un kawai, sai anka kalli kasra kawai anka mata biyut. Buyutan kuma nan an hankalta ma damma ta gabace ta, sai anka ce buyut, wanda al-itba'u ne cikin larabci akwai shi, amma ma'ana ba ta canzawa. Shi yasa qira'at a fagen tafsiri sai ka gane cewa wani lokaci wasalin zai canza ma'ana ba ta canza, wani lokacin wasalin zai canza kuma ma'ana za ta iya canzawa. Wanda kuma galibin malaman tafsiri suna kula ne da inda ma'ana take canzawa, saboda nan ne ya kamata dalibin ilimi ya hankalta domin yayi bayanin ma'ana ta Al-Qur'ani. To wannan kenan, sai mu je gaba mas'alar mu ta gaba. Mas'ala ta gaba mas'ala ta 432 a ƙarƙashin aya ta 88 a cikin as'ilatul Qur'an al-Majid wa ajibatuha. Malam yace fa in qila, idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala, ya akai Allah yace qad ujibat da'watukuma, an karba ma addu'akku. Yace adafaha ilayhima, an gane ko Allah ya danganta wannan zuwa gare su. Addu'a kenan ya danganta ta zuwa ga Annabi Musa da Harun. Adafaha ilayhima والدعوة إنما صدرت من موسى عليه السلام. الحاليكو الدعاء متنغدايتا. قال الله تعالى التي وقال موسى النبي موسى ياتي. ربنا يا أبنججم إنك آتيت فرعون. ألا كابا فرعون وملأه دجماء السا. الأمة سكينا زينة. يعني أنت ملأ سوني أشراف القوم. أنا نفهم ما سوني درجة كينا. وملأه ددي ما سوفت أعجي أتكين قمرت فرعون. زينة ألا كابا سوك أوا. آية تمانية تكوس أتكين سورة يوسف. سورة يونس. Ila akhir ayah hadu karshen aya. To ya an kai kinan, an ce Annabi Musa yace marmakon a ce qala qad ujibat da'watuka, sai an kace qad ujibat da'watukuma. To kaka malam yace kulna, zamu ce amsa nuqila, an karbo anna Musa alaihi salam, cewa Annabi Musa alaihi salam kana yad'u, ya kasance yana addu'a, wa Harun, shi ko Annabi Harun kana yu'minu, yana cewa amin amin. Domin kalma ta at-ta'min wa lokacin tana rufin wato cewa amin, at-ta'min wa lokacin tana rufin ba da aminci, at-ta'min wa lokacin tana rufin doka inshora, at-ta'min wa lokacin tana rufin wanda zai kula da bayar da abinci a kowane lokaci, ta'minul ghiza. Kana yu'minu, to nan ba zancen abinci ne ake yi ba, ana zancen Annabi Harun ya kasancewa shina cewa amin amin ala du'aihi, akan addu'arsa. Wat-ta'min shi ko cewa amin amin du'a'un, shi ma matsayin addu'a yake fil ma'ana, a wajen ma'ana. Shi yasa da cikin hadisi ingantacce, idza ammana al-imam fa aminu, idan liman yace amin ku ce amin. Wasu sun kace idza ammana al-imam, inji maliki ya illiman yakai inda zai ce amin, to shi ba sai ya ce ba fa aminu, ku sai ku ce amin. Nan da aka samu sabani, hadisin guda ne dukkan shi ya inganta, amma wajen fassaran ne, saboda ammana tana nufin ya ce amin, ammana tana nufin ya kai inda ake cewa amin, ya kai lokacin da ake cewa amin. Wata aminu du'a'un fil ma'ana, wato shi ko ta amin du'a'un ne fil ma'ana, addu'a ce a cikin wato matsayin addu'a yake a cikin ma'ana. Falihaza adafa da'wata ilayhima, shi yasa Allah ya danganta addu'a zuwa gare su su biyu. Wannan kenan, an gane ko? Ma'ana tunda yana cewa amin amin, to sai anka danganta addu'a zuwa gare su. Asani nabiyu annahu yajuzu, yana yiwuwa kuma an yakuna Harunu da'a, Annabi Ibrahim, Annabi Haruna yayi addu'a aidan kuma ma'a Musa tare da Annabi Musa. Illa anna Allah ta'ala, sai dai Allah subhanahu wa ta'ala khassa Musa bizikri, sai Allah yake mance Annabi Musa da ambato, li'annahu kana asbaqa fi bidda'wati, domin Annabi Musa tana yiwa ya gabaci Annabi Haruna wajen wannan da'awa, au ahrasa 'alaiha, koko shine mafi kwadayi, ma'ana nuna kwadayi ga wannan addu'a, wa aktsara ikhlasun fiha, kuma yahi Annabi Haruna ikhlasi a cikin ta. To wanda sai an ce aktsara ikhlasun, ba'ana rufi Annabi Haruna bai da ikhlasi ba, amma ko ikhlasi da imani ai ba dai bane na wani da wani, imani annaba ba dai bane da na mutane, kuma su kansu annaba imani su ba dai bane. Dan haka dan an ce Annabi Musa yafi Annabi Haruna ikhlasi, ba wai suka ce akai zuwa ga Annabi Haruna ba. Ina fata an fahimci, tare ko an kamanta imanin ko ikhlasin Annabi Haruna da sauran wadansu mutane, kaga ba dai bane, dan mu fahimci lokacin da malamai suke magana. To wannan shine malam ya kawo. To ala ayyati hal dai, shi dai lafazin Qur'ani mutum guda ya nuna, to kenan kuma dole na ka Annabi Haruna in yace amin, magana ta riga ta kare. Domin mi? Domin da zamu dauki ma wani abu, Annabi Haruna koda bai ce amin ba, a kaddarta ya yadda da addu'ar da Annabi Musa yayi, to ai shikenan, shi ma ya kamar yana tare da shi ne cikin wannan domin inda bai yadda da shi ba da wannan ko da ma bai ce amin ba inda ya yadda da addu'ar da Annabi Musa yake nan tare da shi yake ina fata an fahimci ni shi yasa mutanen da sun kaddar da wani abu hukuncin gaba dai zai iya shafar su wallahi ta'ala a'lam wannan shi ne abinda wato malam ya kawo to yanzu kuma za mu koma a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayat alkitab shi ma a karkashin wannan aya ya kawo bayani mu ga abinda malam shi ko ya kawo a mas'ala ta 88 a cikin daf'u ihamil ittirab an ayat alkitab na al-sheikh al-allama al-qur'ani muhammad al-amin al-shanqiti a mas'ala ta 88 malam yace qawluhu ta'ala fatar allah subhanahu wa ta'ala inda allah yace rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati ad-dunya malam bai kawo wa qala musa ba annabi musa yace ke cire farkon ayat rabbana annabi musa yace ubangiji ya ubangiji kenan ya rabbana innaka ataita fir'auna allah ka ba fir'auna mai mulkin nan na kasar misra wa mala'ahu da jama'arsa ko al'ummarsa ko kuma kace waɗanda ke da karfin fada a ji domin suna cika ido lokacin da sun ka zo yamla'una wato al'ayun inda al-istima ko kuma yamla'una wato al-majalis biqamatihim al-wafiya suna cika wuri in sun ka zo suna ake gani da cikin su suke cika ido koko ma'ana su ne suke cika wuri da jikin su ana ganin su su ne manya to Allah ka ba su zinatan qawa ma'ana kayan qawa kenan wa amwalan da dukiya fil hayati dunya anan rayuwar duniya rabbana ya ubangijinmu li yudillu an sabilik don su batar da mutane daga wato hanyarka an gane ko sannan wannan al-kufiyun al-arba'a in an ce al-kufiyun a qira'a bakwai mutum uku ake nufi asim da hamza da kisa'i amma an kace al-kufiyun al-arba'a a qira'atu al-ashra al-sughra wal-kubra ana nufin mutum hudu da asim da hamza da kisa'i da khalaf domin shi khalaf a cikin qira'atu sab'a ba bai da qira'a yana cikin rawi ne daga cikin ruwatu na hamza amma an kace wato qira'atu al-ashra shi ma yana da qira'a ta shi ta khalaf al-ashr al-muhimmu rabbana ya ubangijinmu li yudillu an sabilik dan su batar da mutane daga hanyarka asim da hamza da kisa'i da khalaf amma sauran qura'a sun karanta li yadhillu an sabilik dan su bace daga hanyarka shi yasa yanzu in ka je ne karanta da wasu kaje ce li yadhillu dalibi ilimin da bai sani sai ce kai kajiya wai ni wancan ya ce li yadhillu ga ce li yadhillu kuskure ne akai kai in baka san qira'atu baka karanta qira'a a wajen malamai baka san ta bari cewa wani ya karanta ba daidai ba ka tsaya kai karatu to almuhimu dai rabbana tumis ala amwalihim allah ka shafi wato dukiyoyin su washdud ala qulubihim allah ka daure zukatan su su yi tabanna fala yu'minu ba za su yi imani ba hatta yarawu al'azab al'alim sai sun ga azaba mai radadi itmis ala amwalihim nan kamar annabi musa yayi addu'a ne allah ya shafi dukiyar fir'auna ma'ana sai ta yi cikin kasa kamar da suke ganin cewa fir'auna a karshen mulkin sa dukiya sai ya rasa ta ba zai iya daukar nauyin daular shi irin yadda ya kamata ba dama kudi suna daga cikin abin da ke sa mulki ya tabbata shi yasa ma hariri a cikin muqama da yazo ad-dinariya yace kam amirin bihi istatabat imratuhu so da yawa mai bada umurni da dinari shugabancin shi ya tabbata da zalan babu biya wanda za a yi ma ma'aikata musamman jami'an tsaro to yanzu kana jin bannan ta abu to an ce sai fir'auna duke shi an karba ma addu'ar shi duke fir'auna tunda Allah ya ce kada ujiba da'awatu kuma kina wannan ya nuna cewa wato an nutsar da duke fir'auna ko ku Allah subhanahu wataala ya ɗebe mata albarka ko kuma Allah subhanahu wataala ya batar da duke fir'auna ya rasa yadda zai yi to almuhimu dai wannan fala yu'minu ba za su imani ba hatta yarawu al'azab al'alim ba za su imani ba sai sun ga azaba mai radadi Allah ya ce to kada ujiba da'awatu kuma an karba musu kuma haka an kai tabbas fir'auna bai yi imani ba mutane su su imani ba sai da sun kaga azaba fir'auna Allah ya bada labari hatta idza adrakahu al-gharqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin Allah bai karba ba kuma fir'auna bai yi imani ba to wannan kenan to kafin in je cikin bayanin da malam ya kawo akwai wani bayani mai muhimmanci a karkashin wannan aya in an kace rabbana ya ubangijinmu li yadhillu an sabilik su bace to Allah ya ba fir'auna dukiya Allah subhanahu wataala ya ba fir'auna mulki da kayan qawa don fir'auna ya bace wannan tambaya ta farko kenan in mun dauki qira'a li yadhillu an sabilik in mun dauki qira'a ta imamu asim da hamza da kisa'i da khalaf rabbana li yudillu an sabilik kenan nan sai mu zamanto li yudillu an-nasa an shafi wato al-maf'ul bihi don su batar da mutane domin adalla shine ya batas dalla ya bace to dalla yadhillu li yadhillu don su bace to nan ko li yudillu kenan li yudillu an-nasa don su batar da mutane an shafi maf'ulun bihi a qira'ata asim da hamza da kisa'i da khalaf to Allah ya ba fir'auna mulki ne ya bashi kayan qawa da mulki da dukiya don shi batar da mutane to anan sai ka iske wadansu malamai su kira ta lamul aqiba in an ce lamul aqiba ita ce lamul da take nuna karshen abu haka zai kasance Allah ya ce faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana mutanen Fir'auna sun tsinci Annabi Musa dan ya zamanto bakin ciki gare su, ya zamanto baki gare su, kuma ya zamanto abin bakin ciki. To Fir'auna ya reni Annabi Musa dan ya zamanto maki gare shi, a alamul aqiba karshe haka abin zai kasance. Wadansu malamai suka ce a lamu ta'lil ce, shine ce Ali yudhillu, an ba su ne don su batar, an ba su ne don su mi, don su bace, don su batar. Misali wadansu sun tafi akan hakan ga, sai wadansu malamai suka ce a ku saurara, nan allamu tufidu ta'lil wa tufidu wato al'aqida, duka bidin tana nufi. In an hankalta ma Allah subhanahu wa ta'ala, to li yudhillu don su bace, ko kuma li yudhillu don su batar, to Allah ya ba su ya san karshe ga abin da su za su aikatawa. Kenan tunda Allah ya san ba su da niyyar imani, yayi niyyar jarraba su, da bai ba su mulkin da kuɗi ba da waɗannan abubuwan, da ƙarshen ta ba za su aikata sakon ba, ba za a gane hakikanin al'amarin su ba, amma Allah ya ba su iko da mulki da kuɗi da jami'an tsaro, dan saboda in za su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah, in ba za su ji tsoron Allah ba su yi amfani da mulkin su da dukiyar su su zartar da abin da suke so. Amma in an hankalta ma bayin Allah, waɗanda su suke rayuwa waɗanda ba ubangiji ba, to li yudhillu karshe Fir'auna zai bace, tunda mu ba mu san gaibi ba, li yudhillu karshe Fir'auna zai batar da mutane waɗanda suka bi shi. Ina fata an fahimta. To kaga ka hita daga cikin matsala, sai ka dauke ta lamul ta'lil a wajen Allah, Allah ya sani, kuma lamul aqiba ce dan Allah ya san yadda abin zai kai karshe, amma mu a wajen bayi sai ta zaman to lamul aqiba ce ba lamul ta'lil ba ce, dan mu ba mu san abin da zai kasancewa ba, kuma ba mu muke ba da duke ba balle mu ce mun bayar don kaza, kuma ba mu muke ba da mulki ba mu ce dan mun bayar don kaza, lamul aqiba ce. Akwai maganganu da dama da malamai suka yi, amma dai ni dai wannan shine ni dauka cewa a raba ta gida biyu. In an hankalta ma Allah ga abin da take nufi tufidu ta'lil wal aqiba, in an hankalta ma kuma bayi tufidu al aqiba, domin mu ba mu san gaibi ba. Wallahu ta'ala a'lam. To wannan shine abin da zan cewa, yanzu sai mu shiga cikin bayani wanda malam ya kawo. Malam yace nassallahu ta'ala, Allah ya nassanta ya fada qarara fi hadhihi al-aya, a cikin wannan aya, ala anna hadha du'a'u Musa, wannan ita ce addu'a ta Annabi Musa, wa lam yadhkur ma'ahu ahadan, kuma bai ambaci wani ba tare da shi. Thumma qala, sannan kuma Allah yace qad ujiba da'watukuma, an karba ma addu'arku ku biyu, fastaqima kumiqi, an gane ko ku fastaqima ku nace ku doge akan ayyukanku na addini. Suratu Yunus aya ta 89. Malam yace wal jawabu, in kana son amsa, anna Musa, cewa Annabi Musa lamma da'a, lokacin da yayi addu'a, ammana Harunu ala du'ai, Annabi Haruna ya ce amin akan addu'ar shi, kenan ya ce amin, amin malam inji mutanen mu. Wal mu'ammidu ahadu da'ina, mai cewa amin, amin shi ma yana daga cikin masu kira. Wa hadha hadha aljam'u, malam yace to wannan hadi da aka yi ma'ana ayoyin, marwiyun an abil aliya, an ruwaito shi daga abi aliya, wa abi salih da abi salih, wa ikrima da ikrima, wa muhammad bin ka'ab al-quradhi da muhammad dan ka'ab al-quradhi, wa rabi'i da rabi'a, wa rabi' bin anas, rabi' dan anas, qala ibn kathir, malla yace to ku ibn kathir shi hoye wannan magana. Kaga ba a yin ilimi, ba an hankalta mu tushen ilimi ba, ka karanta nahwu baka san asalin waye fara kafa nahwu ba har zuwa wannan lokaci, kana son ilimin tafsiri baka san yadda tafsiri ya faru tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, har ya kawo ga sahabbai, har ya kawo gare mu, ayya kaga tabi'ina tabi'ina, hayya kawo gare mu. Kana son karanta hadisi baka san madarisul hadis ba, ya aka rawaito hadisi, ya aka faro rubuta hadisi, ba baka san yadda ake bi ba, ai naka dai hadisi shikenan kawai ka zama tuwa hadith. Kana son fiqh baka san madarisul fiqhiyya ba, baka san alqawaidul fiqhiyya, baka san usulul fiqh ba, baka san manyan malamin fiqh ba, baka san hanyoyin da ake bi wajen tantance maganganun malamai ba. Eh gashi nan shi yasa ilimin sai zama tuwa gutsiri, babu sanin tarihin ilimi, sai ka karanta kowane fanni da rijalikinsa da asalinsa da yadda aka rubuta shi, hayya kawo yanzu, sannan zaka fahimci ilimi da kyau. Amma in dai gutsiri zaka yi to shikenan akwai matsala. Malin yace to wa bi hadhihi al-aya, malin yace da wannan aya, istadalla ba'd al-ulama, sashen malamai suka kafa hujja, ala anna qira'at al-imami, cewa karatul liman takfi al-ma'muma, ta ishi mamu idza ammana lahu ala qira'atihi, idan yace amin, li anna ta'minahu, cewa sa amin bi manzilati qira'atihi, kiran kamar yayi qira'a ne. Almuhim wannan malin yana magana ne kan mas'ala wadda take mas'ala ce mai fadin gaske, wadda mas'ala ce tana abin nan karatun wato Fatiha ga mamu, domin waɗansu suna ganin karatun Fatiha ana yi masa sujud ba adiya, ko mutum bai karanta Fatiha ba in ya mance ta kawai ba sallar shi ba ta ɓaci ba. To amma suna kafanta hujja da hadisin da yake zakuwa, musamman cewa duk sallah wadda ba karanta mata Fatiha ba fahiya khidash, sun ka ce khidash shine naqisa, ta ragu, kenan ana iya yin sujuda. Wasu sun tafi akan wannan ra'ayi. kuma suna kafa hujjar cewa an ce faqra umma tayassara min alquran ko karanta abin da ya sauka ba sai an karanta fatiha ba amma zance mafi inganci wadannan ra'ayuka ba su da karfi la salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab duk wanda bai karanta fatiha ba babu sallarsa to sai din da aka samu sabari idan liman yana karatu asirci kai ma zaka karanta tunda baka jin ma yace amin balle kai kace amin ghairil maghdubi alaihim waladdallin balle kace amin amma a salla wadda ake bayyana karatu biyu na asuba biyu na magriba biyu na isha'i na farko kinan to waɗannan su liman yana bayyana karatu shin zaka asirta ko kubu zaka bayyana nan ne aka samu sabani tsakankanin malamai wasu kace na an ce la salata liman lam yaqra bi fatihati kitab dole sai ka karanta tunda an kore sallah an gane ko waɗansu kace a'a hadisi sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabbai suna karatu bayan shi yana bada sallah ci musu suna karantawa suka ce yace illa bi fatihati kitab kar ku karanta in ba fatihatul kitab ba amma hadisi wannan hadisi ma wasu malamai sun da'afa shi hadisi na sahihi muslim da yazo yace wa idha qara al imamu fa ansitu idan liman yana karatu ma ana kuna jin karatun su a bayyane ku yi shiru kuma wannan shine abin da dai mazhaba wasu ka dauka dan qur'ani yace wa idha quri al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan an karanta qur'ani quri'a ba a hudi ma waye yake karanta ba kuma a hudi lokaci ba ma'ana kowane lokaci to shi yasa wadansu malamai sun kai tarjihi wadansu sun ka dauki cewa a'a wa idha quri al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun illa fi halati as-salah sai cikin sallah wadansu sun ka ce a'a wa abinna la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitabi idha kana al-imam yaqra'u sirriyan la jahariyan kaga nan amru da amruna wanga na hayuna wanga amruna to kuma sun ci karo da juna dole sai an yi tarjihi duk da yake mu ba mu ci lasar da wani zaka iske malaman Hanabila galibi sun rinja yadda wato cewa dai dole sai an karanta shi yasa zaka ji wani yana kuskusu sai yana karatu wani kuma sai ga inda liman yana karatu bayyane ba sa karantawa duk da yake mu su malikiya sun tafi akan haka Sheikh Nasiruddin Albani shi ma ya rinja yadda cewa dai mutum kawai idan liman yana karatu kawai kai shiru koko in ka samu sakta liman ya tsaya ya shiru in ya karanta fatiha mutane su karanta wannan kuma su malikin Nasiruddin Albani da kanshi da kawo wannan ra'ayi ya ce wannan ra'ayi dai mun dai kawo shi na amma dai wanga ra'ayi ba zai karbu ba a ce liman ya jira mutane sai sun yi karatu shi yasa mas'ala ce da tana da bayanai masu karfi dalibin ilimi ya jiba ya zabi wanda ya ga ya fi tafiyar da shi sai dai kana karatu liman na karatu kaga na farko kai ba za ka ji abin da yake cewa ba sannan kuma abin yana da abin nan shinkidi a cikin azbun nabir ya karkata zuwa ga cewa zahiri cewa babu sallah ga mutumin da ya karanta fatiha ba akwai min babil ihtiyat ka karanta shi kuma ya karkata akan wannan sai dai mas'ala ce ta khilafi tsakanin malamai wallahu alam mu dai inda liman yana karatu a bayyane muna tsaya mu saurara saboda samun natsuwa wallahu ta'ala alam kuma hadisi dai to na sahihi muslim yace wa idha qara al imamu fa ansitu ya fitu qara nuna in liman yana karatu shiru ya kamata ayi wanda kuma shina zancen sallah ne kuma cikin halin sallah ne to kaga mas'ala ce dai wanda malamai suna tarjihi akan ta malam ya kawo ta mu ma mun dan fadi wani abu akan ta to wannan shine abin da dai malam ya kawo a karkashin wannan aya sai mai tahqiqin wannan littafi Ahmad Muhammad bin Muhammad Muhammad Badawi da ya tahqiqin wannan littafi da mas'alar da malam ya kawo na cewa an yi jam'u tsakanin wannan aya yace wa fil jam'i wujuhun ukhar wajen jam'in da an kai ga aya akwai dan su maganganu da an ka kawo malam bai kawo su ba kaga wannan ba shi ke nuna maka malam shine karshen ilimi ba kinan nan malam ya hudi cewa wal jawabu amsar da an ka bayar to amma kun ba ya nuna cewa a bakin su bane a akwai wasu maganganu sai malam ya kawo su yace wa fil jam'i wujuhun ukhar shi malam mai tahqiqin littafi minha ma zakarahu at-tabari fi at-tafsir min anna al-arbatu khatib al-wahid khitab al-ithnayn wanda su ba da amsa sun ce a wani lokaci in larabawa sun kai magana da mutum guda lokacin sun ka kawo mutum guda ko sun ka ce mutum biyu lokacin mutum guda suke nufi ina fata an fahimce ni domin wani lokaci sai ai kaman mutum biyu an gane ko amma ana nufin mutum daya fa qultu li sahibi la tu'jilana bi naz'i usulihi washtazza shiha kaga nan ya kawo mutum biyu amma mutum guda yake nufi kamar inda an ka ce qifanabki min zikra habibin wa manzili an ka ce ibn al-qais qifanan ba mutum guda yake nufi ba a shi na nufin kansa wasu kuma sun ka ce jama'a yake nufi wasu kuma sun ka ce mutum biyu da shi da abokin sa a kina akwai sabani na magana sannan kuma malam yace wa minha yana daga ciki ma zakarahu ar-razi fi at-tafsir abinda imamu ar-razi mai at-tafsir al-kabir wanda wani lokacin ana kiransa mafatihul ghaibi dan an ce mai mafatihul ghaibi ana nufin yana bude gaibi na Allah ba a gaibi ne ilimin tafsiri da yake bude maka ka wani ce Imam Bukhari ne kafiri na ka san wani da yaji abin da bai sani ba yanzu yana dan an ce gaibi shine abin da ya koyu a luga ba sai wancan gaibi na shari'a ba amma dai sunan littafin at-tafsirul kabir kuma littafi ne mai wahala karatu in ba mutun ya san ilmu usulul fiqh ba da ilimin falsafa da ilimin balagha yana da wahala karanta wannan tafsirin ya gane inda an ka sama gaba kuma lokacin yana yawaita kawo maganganu na aqida ash'ariyya sai an yi hattara almuhim dai na dai muku bayani wa min hayna daga cikin ma zakarhu ar-razi abinda imam ar-razi yace ba wanga mai wanga littahi na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi ba wancan razi mai at-tafsirul kabir shine turawa suke ce ma razas wancan yake cewa wa huwa an yakuna kullu wahidin minhumma zakara ad-du'a kowanne daga cikin su yayi addu'a wa khassa Allahu Musa bizikri sai Allah ya kebance annabi Musa ina fata an fahimta kinan wannan daga cikin karin da wato aka kawo a karkashin wannan aya shi yasa kaga karanta littafai daban-daban da sanin ra'ayukan malamai zaka iske kowa yana kawo ra'ayinsa sannan a duba a rinjaye su ba haka ne kawai in mutum faɗi magana ba shikenan bakin abin da ya sani ko littafin da ya karanta nan ne ilimi ya tsaya wannan gurgo fahimta ce kuma yana da kyau daliban ilimi ayi hattara da irin wannan ilimi yana buƙatar a zo a tattauna a bada dalilai a san inda aka dosa to wannan shine abinda malam ya kawo a cikin wannan sura kuma shine ra'ayi na wato mas'ala ta karshe da malam ya kawo kafin lokaci ya kare sai mu dora a cikin wannan littafi na as'ilatul qur'anil majid wa ajibatuha a mas'ala ta 433 malam yace fa in qila idan aka ce law kana kadhalika da dai magana ta kasance haka laqala ta'ala da Allah yace da'awatukuma bitathniya kenan da ya kasance abinda an kawo da Annabi Musa da Haruna da sun yi da sai ya ce da'awatukuma an karba ma kiran ku guda biyu bai ce da'awatukuma ba tunda an ce da'awa ta mutum guda ce to da'awatukuma kenan sai zamanto ta mutum biyu qulna malam yace lamma kanat da'awa lokacin da da'awa ta kasance masdaran asalin ta masdar an ce masdar shine sunan da daga gare shi aka cirinto fi'ili an gane ko da'a yad'u da'watan iktafa bi dhikriha fil mawdi'i fi mawdi' al-ifradi wa at-tathniyah wa al-jam'i aw wani lokaci an hankalta ma asalin abu masdar ne to ba a hankalta ma ya koma suna da na mutum guda da na mutum biyu da na mutum nota ne masu yawa duka sai a dauke shi al-ifradu kaman mutum daya at-tathniyah biyu zuwa abin nan al-jam'u kuma uku zuwa abin da ya sama to dukkan shi wani lokaci sai zaman to bi sighatin wahida da salo guda ka sa'iril masadir kamar sauran masadir na larabci wa nadhiruhu tamka irin wannan qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala khatama Allah ala qulubihim da Allah ce innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allah ala qulubihim Allah subhanahu wa ta'ala ya yumki azukatansu ko ya yumki zukatansu inji malaman zauri wa ala sam'ihim sannan kuma Allah ya rufe akan jinsu wa ala absarihim sannan kuma akan gani wato ganinsu ghishawatun akwai rufi an gane ko a cikin suratul jathiya wa ja'ala ala basrihi ghashwatan Imam Hamza da Imam Al-Kisa'i da khalafin sun karanta wa ja'ala ala basrihi ghashwa kenan da ghashwa da ghishawa duka ma'anar su dai amma a qira'atan ghashwa can Hamza da Kisa'i da khalaf dai suka karanta to nan dai abinda malam yake so yace kaga bai wani dogon bayani ba shi khatama Allah ala qulubihim qulubihim jam'in min al-qalb al-qalb kuma ita ce zuciya na an kawo ta jam'i an sanya masa zuciya saboda tana yawan canzawa ba ta tabbata akan hali guda an gane ko wama summiyal insanu illa li nasihi wala alqalbu illa annahu yataqallabu koko wama summiyal insanu illa li unsihi wala alqalbu illa annahu yataqallabu unsihi bai dama sai yayi bakewa da wani koko nasihi saboda bai sai yayi mantuwa almuhimu dai nan qulub jam'i ne amma wa ala sam'ihim sai an ka ce wa ala sam'ihim amma ba a ce wa ala asma'ihim ba domin as-sam'u guda asma'ihim kuma jam'i wa ala absarihim kaga al-basar guda ne sai an ka ce absar kuma duk cikin qur'ani babu inda qur'ani yace asma'ihim bai amfani da wannan ba saboda wannan kalima tana da nauyi na farko kenan ta fuskar wato karantawa domin qur'ani yana amfani da kalmomi wanda suke basu da nauyi na biyu sam'ihim aslin sa masdar ne to kenan tunda masdar ne sami'a yasma'u sam'an ba sai an yi ifradin shi ba an kawo ta sunya an kawo jam'i an gane ko sannan kuma in an hankalta ma a da suna shina masdar ya koma su ya banga masdar ya koma suna in an gada ma a kawo shi mufrad in an gada wa a kawo shi jam'i kaga misali fa'ati ya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin kaga nan rasulu inna barkon a ce inna rusulu sai an ka ce rasulu saboda asalin wannan kalma masdar ne amma a cikin qaha sai an ka ce faqula inna rasula rabbika saboda an hankalta ma ta tashi daga masdar ta koma suna wannan ya kamata daliban ilimi su fahimci wannan a cikin zance to khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim to sam'ihim kuma a koda mufrad ni an kai idafa ma'rifa zuwa ga mufrad tana koma wajibi wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha inda zaku ce ku lissafa ni'imomin Allah kaga sai ce ni'mata Allahi ni'ima guda amma an'uma Allahi ake nufi ni'imomin Allah domin in guda ce ai da an ce daya ai lissafi ya kare duk da yake wasu malamai sun ce a ni'ima Allah guda inda zaku ce ku karatun ta duniyar tashi ba za ku iya kare lissafa abin da yake karshen ta ba amma dai zance mafi inganci ni'mata Allah ni'ima al-ni'imomin Allah in kun ce ku lissafa su ba za ku iya babalantana ba ku ce ku gode ma Allah to sai zaman to ni'mata Allah saboda an yi idafar shi zuwa ga ma'rifa kaga ya koma jami'i to nan ma sam'ihim him innan ma'rifa ne domin damiri matsayin ma'rifa shiki wa ala sam'in sai mutu ya bada ma'ana ma'rifa saboda an yi idafar shi zuwa ga jami'i wadansu malamai sun fadi wannan sannan wadansu malamai suka ce a'a duk qur'ani babu inda yace asma yana cewa sam'ihim kuma absar yana kawo su matsayin jami'i suka ce saboda gani yana bambanta amma ji shi baya bambanta domin shi ji iri ɗaya ne in kana cikin duhu in kana cikin haske duka iri ɗaya ne sannan idan mutun yana magana ko cikin duhu ne da wanda yake gaban yake kallon sa ta dama da ta hagu da ta kudu da ta arewa da baya da gaba da sama da ƙasa duka irin jinsu ne suna jin maganar da yake faɗa amma suka ce absar abin da yasa Allah yake kawo su jami'i saboda wanda yake kallon ka gaba irin yadda yake kallon ka wanda yake kallon ka baya ba haka yake ganin ka ba wanda yake kallon ka ta dama ba irin kallon da yake maka ba wanda yake kallon ka ta hagu ba haka yake ganin ka ba wanda yake kallon ka daga sama ba ya bambanta wanda yake kallon ka ƙasa ya bambanta sannan kuma shi gani kana iya ganin abu tsanwa ka ganshi dogo ka ganshi gajere ka ganshi bulu amma ji da iri gudana in ana magana to sannan kuma akwai bayani wai shin da ji da gani wanne ne yafi muhimmanci duk imomin Allah ne dai dukkan su muna bukatar Allah ya tabbata muna da su har mu koma zuwa ga Allah amma wadansu sun ce ji yafi gani an gane ko wadansu kuma sun ce gani yafi ji shi yasa kenan sun kai tarjihi a tsakankanin su domin galibi Allah ana cewa sam'ihim wa ala absarihim kullun cikin qur'ani sai a gabatar da ji akan gani wasu sun kace gani yafi an kace miye dalilin ku suka ce kamar yanzu idan ana baka bayani sai ayi amfani da kalima dubu a fassara maka wani abu amma da za a dauko hoton shi a gwada ma da ya isa shi yasa mutanen China suke cewa rubba suratin aghnat an alf kalima sura hoto daya yanzu da in ce maka giwa wata dabba ce mai tsawo mai haƙora guda biyu manya mai wani baki wanda take shan ruwa da shi mai kaza da an dauko hoton giwa aka nuna maka ai shikenan ya riga ya isa sun kace to wannan yana nuna cewa wato gani yafi ji to amma dai da yawa daga cikin malamai sun yaje cewa ji yafi gani duk da yake ba mu fatan mu rasa jin mu ko ganin mu suka ce abin da yasa ba kahin ka samu malami guda kurma sai ka samu wato malami makahu fiye da 100 shi yasa kenan wanda ya rasa gani yana saurin zama malami amma wanda ya rasa ji da wuya ya zama malami tunda malamin da ke makahu sai ka iske yana iya fada a rubuta kuma amma galibin kurame da wuya a samu malami kurma can ba a rasa bane ma a cikin tarihi amma makafi suna da yawa ko yanzu zamanin da muke ciki mufti na Saudiya galibi malaman da suke ba da fatawa a Saudiya zaka iske makafi ne kuma zaka iske manyan malamai irin su Imam Shatibi wanda ya rubuta littafin ilmul qira'at ai makahu ne kuma an yi malamai makafi da dama kuma suna taurin hadace alqur'ani da littattafai suna karanta su ma a wani lokaci a wurare daban-daban sannan suka ce kuma shi gani yana karewa da mutun ya kwanta zai yi bacci amma kunne har in kana bacci ma yana aiki shi yasa bacci in ya kai bacci ne ma mutun baya ji amma yanzu idan mutun yana bacci idan baccin sa bai nauyi ba yana ma ji shi yasa ashabul kahfi Allah ya ce fa darabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada saboda baccin da za su yi mai tsanani ne shi yasa Allah ya toshe kunnan su sannan suka ce kuma wanda duk yake gani duk wanda jin shi bai mai amfani ba shine zai ga azaba kafirai an yi ta musu wa'azi sun kiya suna ta cewa Allah ka azaba to lokacin da sun kaga azaba tuban su bai musu amfani ba ashe da sun yi amfani da jin su na abinda suka ji na ayoyin Allah da ya amfane su suka ce wannan yake nuna cewa ji yafi gani kamar yadda sun kai bayani to dan haka dai wannan tattaunawa ce ta malamai da suke kawowa ni dai ba na rinjayar da wannan ba kuma qur'ani wani lokaci ya gabatar da ji wani lokaci ya gabatar da gani malamai i'jazul qur'an da suke a rabitatul alim al-islami sun kawo mi yasa wani lokacin qur'ani yake gabatar da ji akan gani ta fuska a ilmanci bayan wannan zance da mun kai na balaga da kawo su jami'i da mufrad ko kuma me yasa wani lokaci ka kawo su sai malamai suka ce as-sam'u ji kunnai ga sunan muna ganin su albasaru gani ido ga sunan muna ganin shi suka ci inda qur'ani ya gabatar da sam'u ji da kunnai akan albasaru ga ka'ida ai ya kamata a gabatar da gani akan ji saboda ido suna gaban mi suna gaban kunnai suka ce to in kaga qur'ani ya mafi yawancin wurare qur'ani yana gabatar da ji ne tare da cewa kunnai kuma suna bayan mi bayan ido to me ya sirri akan wannan sai aka ce to in kaga qur'ani ya gabatar da gani akan ji an hankalta matsarin su na waje ma'ana ido su ne suke gaban kunne a zahiri ko a fili amma in kaga qur'ani ya gabatar da ji akan gani suka ce can ciki jijiyoyi a cikin kwakwalwa wurin da yake kula da wato ido wurin da yake kula da kunne shine gaba wurin da yake kula da ido shine a baya jijiyoyin a can ciki haka suke shi yasa sai qur'ani kowanne ya amfani da su a zahiri da batini kadiba cikin bincike na hay'a ta ijazul qul ijazul ilmi fil qur'ani was sunnah tarabata al-alim al-islami kuma ka bincike abin da manyan likitocin duniya suka ce domin wannan hay'a tana mu'amala da jami'a 120 na duniya na ilimi na bincike a halin da ni sani ban sanar mu yanzu ko sun ƙara ba ko sun ragu wannan shine abin da zan cewa ɗan uwa musulmi lokaci yayi muna halinsa sai kuma darasi na gaba in Allah ya kaddari akwai rayuwa kuma Allah ya bamu iko abinda muka faɗa ya zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.